لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1444 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na uku, ko za mu yi majalisi na uku, ko muna cikin suratul an'am. A jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 11, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 12, inda Ubangiji ta'ala yake cewa qul liman ma fi samawati wal ard.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
وبنجي تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض كذا يا مسيح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma fi samawati wal ard, abun da ke cikin sammai da ƙasa, halittan da ke cikin sama da ƙasa, waye halitce ta, waye mallake ta, waye ke sarrafa ta yadda ya ga dama. Halittan da ke cikin sammai, mala'iku, aljani da duk wata halitta da take sama, waye halitce su in ba Allah ba subhanahu wata'ala. Halittan da ke cikin ƙasa, mutane da dabbobi da ruwa da sauran halittu na Allah subhanahu wata'ala. Sama da ƙasa ma mallakan wane ne? Mallaka ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. Idan sun amsa ko ma ba su amsa ba, qul lillah, ka ce mallaka ne na Ubangiji ta'ala. Allah shi ya halicce su, yake mallake da su, kuma yake sarrafa su yanda yake so. Kataba ala nafsihi rahma, Allah ya wajabta wa kansa rahma, tausaya wa bayinsa. La yajma'annakum, Allah zai tattara ku ila yawmil qiyamati, zuwa ga ranar alkiyama, la raiba fihi, babu shakka a cikinsa. Wato Allah zai tashi alkiyama kuma ya tattara mutane ranar alkiyama. Allazina khasiru anfusahum, wadanda suka yi hasaran kawunansu, fahum la yu'minun, su ba su yi imani da tashin alkiyama ba, wato su ne kafirai. Ubangiji ta'ala shi yake mallake da sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu, halittansa ne, mallakansa ne. A cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ya ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Wato mallakan mulkin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu na Allah ne. Allah shi yake mallakansu, yana halittan abin da ya ga dama, kuma shi mai iko ne akan komai. Wato Ubangiji subhanahu wata'ala shi yake mallake da sammai guda bakwai, yake mallake da ƙasai guda bakwai, da kuma halittan da ke tsakanin sama da ƙasa. Wato duk abin da kake gani dai na halitta, Allah ta'ala shi yake mallake da shi, kuma yana halittan abin da ya ga dama. Allah mai iko ne akan komai. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, wannan yana nuna mana tauhidur rububiyya, cewa Ubangiji ta'ala shi ne rabbul alamin, Ubangijin talikai, mahaliccin komi da kowa. Sannan kataba ala nafsihi rahma, Allah ya wajabta wa kansa cewa zai tausaya wa bayinsa. Shi ne arhamur rahimin, wato mafi tausayin masu tausayi, shi ne mafi jinƙan masu jinƙai. Kamar yadda ya tabbata a hadisu shafa'a, hadisin ceto, bayan an gama ceto ranar alkiyama, Allah ta'ala zai ce shafa'atil mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minuna wa lan yabqa illa arhamur rahimin. Mala'iku sun yi ceto, annabawan Allah sun yi ceto, muminai sun yi ceto, babu wanda ya rage kuma sai mafi tausayi masu tausayi wato shine ubangiji ta'ala sai ya kamfato daga wutar jahannama yana cire masu imani ko min raunin imani mutum koda imanin sa bai wuce kwayan zarra ba ubangiji subhanahu wataala zai cece shi ya fidda shi daga wato ainihin wutar jahannama saboda haka ubangiji ta'ala shi yafi kowa tausayi annabawa suna da tausayi sun gama nasu mala'iku suna da tausayi sun gama nasu mu'mine bayin Allah suna da tausayi sun gama nasu to sai Allah kuma mafi tausayin masu tausayi mafi jinkan masu jinkan sai tattaro dukkan sauran wadanda suke da imani koda bai wuce kwayan zarra ba ya fidda su daga wutar jahannama ya kai su aljanna ubangiji ta'ala yana cewa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku Allah yana jin tausayin ku wannan aya tana nuna Allah yana tausayin ka fiye da kanka domin ya ce kar ka kashe kanka yana jin tausayin ka da za a kyale mutum da zai kashe kansa saboda haka duk wanda wato ya kashe kansa Allah ta'ala ya fi tausayin sa fiye da shi in ma baka kashe kanka ba Allah ya haramta maka kashe kanka domin ya nuna cewa ya fi tausaya maka shi yasa Allah ta'ala ya aiko manzonni saboda kada mutum yayi abin da zai kai shi wutar jahannama bai sani ba sai aka aiko manzoni don su nuna maka saboda tausayinka da Allah ta'ala yake hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah lamma khalaqa al-khalqa kataba kitaban indahu fawqa al-arsh inna rahmati taghlibu ghadabi Allah subhanahu wa ta'ala yayin da ya halitta halittan sa ya rubuta wani littafi a wurin sa a saman al-arshi yana cewa inna rahmati taghlibu ghadabi rahmata tabbas rahmata tana rinjayen fushina wato rahmar Allah ita tafi yawa akan fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda yazo wani hadisi sabaqa da rahmati ghadabi wato rahmata ta rinjayi fushina wato zaka samu idan a cikin yan adam zaka samu wanda mai yawan fushi ne wato fushin sa yafi tausayin sa yawa zaka samu wani kuma akwai tausayin akwai fushin to babu wani wanda tausayin sa ya kai tausayin ubangiji subhanahu wataala zaka yi masa abubuwa da yawa bai fushi da kai ba sannan zaka mallafi ka tuba kuma ya yafe maka take laifi kuma ya dinga tallata maka tuba shine wanda mutum zai je da laifuffuka da yawa ranar alkiyama bai tuban ba kuma Allah ta'ala sai ya yafe masa in ya ga dama shine ma'anan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama ya gafarta masa to sai Allah ta'ala yace la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi tabbas ubangiji ta'ala sai ya tattara ku zuwa ga ranar alkiyama kuma babu shakka cewa alkiyama za ta tashi wato duniyan nan ba lokaci daya Allah ya halicci mutane ba an yi su ne dilan ba'da dilin wasu jama'an su zo su tafi wasu su mai gurbin su wasu su zo su tafi wasu su mai gurbin su shekaru dubbunai ana yin mutane wannan ya mutu wannan a haife shi wannan ya mutu wannan a haife shi amma idan an zo tara alkiyama kuma lokaci guda za a tattara mutane ranar alkiyama shine ma'anan Allah ta'ala zai tattara ku har zuwa wato ranar alkiyama kuma babu shakka tabbas zai hada ku kuma ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tashi mutane ne kamar yanda suka zo duniya innakum satuhsharuna yawmal qiyamati khufatan uratan ghurla lalle tabbas za a tashe ku ranar alkiyama kuna wato marasa takalmi dama ba wanda yazo da takalmi duniya sannan kuna masu loba babu kaciya haka galibi mutane suke zuwa duniya babu kaciya sannan kuma kuna tsirara ba mai zuwa da riga duniya kowa tsirara yake zuwa haka za a tashi mutane kamar yanda Allah ta'ala ya ce kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yanda wato muka fara farkon halitta haka nan zamu maida halitta din to ubangiji ta'ala zai tattara mu ya tada mu a cikin suratul taghabun Allah ta'ala ya ce yawma yajma'ukum liyawmi jam'i zalika yawmut taghabun ranar alkiyama rana ce da Allah ta'ala zai tattara mutane zai tattara ku ga ranan tattarawa ita ce ranar alkiyama kuma ita ce ranan kamunga wato ranan dukan hanci ranar da mutum zai yi nadama yayi hasarar lokutansa da ya bata a nan duniya, ina ma ya cika su da zikirin Allah, ina ma ya cika su da ibada da bautan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A cikin suratul shura Ubangiji ta'ala ce wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allah ta'ala ce hakanan muke yi maka wahayi, wato muke yin wahayi zuwa gare ka na alqur'ani wanda aka saukar da shi da harshen larabci domin ka gargadi uwar alqaryo ita ce makka, wato ka gargadi mutanen makka da waɗanda suke gefe gefe makka su ne mutanen duniya gaba daya domin kai musu wa'azi. Sannan wa tunzira yawmal jam'i, ka gargadi mutane ranan taruwa ita ce ranar alkiyama wanda babu shakka a cikinta, wanda jama'a da su dare suka su kashi biyu, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, wasu jama'a a cikin aljanna za su tafi aljanna, wasu jama'an kuma za su tafi wato ainihin wutar jahannama. Saboda haka kafirai su ne suke shakka na tashin alkiyama, amma mu'mine ba sa shakka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace dukkan waɗanda ba su yadda da tashin alkiyama ba, to waɗannan su ne waɗanda suka yi asara. Allah ta'ala ce alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, waɗanda suka yi asaran kawunan su ba sa imani da wato ran tashin alkiyama. Menene asaran kai? Shine ka kai kanka zuwa ga wutar jahannama. Dukkan wanda bai yi imani ba to yayi asaran ransa, domin zai kai kansa zuwa ga wutar jahannama. Wannan shine babban wato ainihin asara, wannan shine aikin munafukai da kafirai, sun yi asaran duniya da lahira. A cikin suratul zumar Ubangiji ta'ala yana cewa qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama ala zalika huwa alkhusranul mubin. Hakika masu asara sune wanda suka yi asaran kawunan su, suka yi asaran iyalin su ranar alkiyama. Allah ta'ala ya ce wannan ita ce asara wanda take mabayyaniya, shine kai asaran aljanna ka tafi wutar jahannama. Menene asaran iyalai? Shine iyalenka su tafi aljanna kai kuma ka tafi wuta, ko dukkanin ku tafi wutar jahannama. Saboda haka kai asara kenan, domin a wutan jahannama ba a haduwa, a aljanna ne ake haduwa. Amma dukkan wanda ya imani ya kyautata imaninsa, to Ubangiji subhanahu wataala yakan sa shi a aljanna kuma tare da iyalensa. Allah ta'ala bai zai riba shi da iyalensa ba, don in ya riba shi sun yi ayayi asaran su, to sai Ubangiji ta'ala sai ya hada su. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wallazina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنئم أقوب الدع. دكاً ودن سكي حقوري سكريك الديني دوميني من يردن أبنجي سبحانه وتعالى دوميني من يردن الله سكتير يرد دوك ينصو في سبيل الله أسرن تدبيني إذن أكي مسلم مونا سساكا دكيكتاوة. Allah ta'ala ya ce waɗannan suna da kyakkyawan sakamako ranar alkiyama, ita ce aljanna ta zama wanda za su je su zauna su dawwama a ciki har abadan abada, kuma ba so kaɗai za su zauna ba, da dukkan wanda ya yi imani daga cikin iyayensu da matayensu da zuriyansu ƴaƴansu da jikokinsu, duk sai Allah ya haɗa su a aljanna. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce sun samu wannan saboda haƙurin da suka yi, madalla da kyakkyawan sakamako na masu haƙuri, wato shine aljanna. Saboda haka dukkan wanda ya imani ya kyautata imaninsa, Allah bai zai riba shi da iyalensa ba. Sannan kuma ya samar wa kansa rahmar Allah, Allah ta'ala zai masa rahama da sababin imaninsa da tsoron Allahnsa. In ko ba haka ba, to yayi asaran duniya, yayi asaran lahira, yayi asaran kuma iyalensa. Idan aka yi mutum tambayan kabari, Ubangiji subhanahu wa ta'ala dama ya tanada masa gida a aljanna da kuma gida a wutar jahannama. Idan aka masa tambayan kabari sai ya amsa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, wane ne ubangijinka, menene addininka, wane ne annabinka. Idan ya ce Allah shine ubangijina, shine mahaliccina, abun bautana, addinin musulunci shine addinina, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzona, to sai a ce ka duba can da inda za a kai ka wutar jahannama ne, ga can wajen zamanka, amma Allah ya janna sai a nuna masa gidan aljanna, manzo sama sai ya ce fayrahuma jami'an sai ya gansu gaba daya to inda ace bai iya amsa wa'annan tambayoyin ba da yayi asaran gidansa na aljanna zai tafi wutar jahannama mu'mine sai su gadi gidansa na aljanna saboda haka dukkan wanda bai yi imani ba bai gyara imaninsa ba yayi asaran gidansa wato ainihin na aljanna babu asara mafi girma kaman kai asaran aljanna babu asara mafi girma kaman asaran addini ya zama cewa kai asaran addininka saboda haka zaka yi asaran wato gidanka na lahira ubangiji subhanahu wataala yace waɗanda suka yi asaran kawunan su ba sa yin imani ba sa yin imani da ranar lahira dukkan wanda bai gyara imaninsa ba to yayi asara idan an auna ayyukansa ranar alkiyama to za a samu munanan su suka rinjaya akan kyawawan wannan ita ce babban asara kamar yadda Allah ta'ala ce wal waznu yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun wato auna ayyukan bayin Allah tabbas ne gaskiya ne ranar alkiyama dukkan wanda kyawawan ayyukansa suka rinjayi munanan ayyukansa waɗannan su ne waɗanda suka samu rabo ranar alkiyama wanda kuma mummunan ya rinjayi kyakkyawan waɗannan su ne wanda suka yi asaran kawunansu saboda sun zalunci ayoyin Allah shine mai ji kuma shine mai ili wato duk abin da yake zaune a nan duniya ko dare ko rana duk abin da yake matabbaci a nan duniya ko dare ko rana to na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi ya halitte shi shi ya mallake shi shi yake sarrafa shi yanda yake so wallahu khalaqakum wama ta'malu Allah shi ya halitte ku da dukkan abin da kuke aikatawa ko kai ka san'anta abin da hannunka to halitta ne na ubangiji subhanahu wataala shi yake sarrafa shi yanda yake so kuma yana karkashin kulawan ubangiji subhanahu wataala duk motsin Allah ta'ala yana ji kuma babu abin da zakai abin da Allah ta'ala bai sani ba yasma'u dabiban namlati fil lailati zulma'i ala sakhrati almalta Allah ta'ala yana jin tafiyan tururuwa a cikin dare mai duhu kuma akan fandutse wato a dutse mai santsi yana jin yanda tururuwan take tafiya kai kuma ko akan leda ne baka jin tafiyan tururuwa to haka nan Allah ta'ala masanin ciki da waje ne na dan adam ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma Allah ya san abin da ke gaban mutane da abin da ke bayan su su ko basu isa su kewaye shi da ilimi ba saboda haka babu abin da zaka buya zaka yi ya buya wa ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala alimun bi zati sudur masanin wato abin da ke cikin kiraza ne sai Allah ta'ala yace kul a ghayra Allah
kul a ghayra Allah attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am kul inni umirtu an akuna awwala man aslam ولا تكونن من المشركين
وبنجي تعالى تي وله ما سكن في الليل والنهار وله الله بايتماني هو قل ان غير الله اتخذ وليا قل كغيا موسى يا رسول الله ينزل ان دوكي وني شيني ولي نا با الله با ان دوكي وني تيوا شيني زي دبنتي الامرانا ina tamanin rahama a wajensa ina tsoron azaba daga gare shi kuma ba Allah bane yanzu zan yi haka wato ma'ana ba zan yi ba kenan fatiris samawati wal ard kuma Allah shine mahalicin samai da kasai don Allah ta ya zan yi riki wani kuma a matsayin shine abun bauta na shine wanda zai jibinci al'amurana ga wanda ya halice sama da kasa wa huwa yut'imu Allah shine mai ciyar da bayinsa wala yud'am ba a ciyar da shi shine mai azurta bayinsa babu mai azurta shi qul inni umirtu an akuna awwala man aslam kaga ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni umirtu ni an umurce ni an akuna awwala man aslam na zama ni ne farkon wanda ya musulunta a cikin wannan al'umma don manzo sama shine aka aiko shi da wahayi ma gaba ɗaya da addinin musulunci to an umurce ni ne farkon wanda zan fara miƙa wa Allah ta'ala wuya wala takunanna minal mushrikin karka kasance daga cikin mushrikai wato karka yi wa Allah ta'ala shirka anan ubangiji ta'ala yana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa kafirai fa shi fa ba zai taba rike wani mutum ba ko wani gunki ko wani abu daban ba Allah ba a matsayin wanda zai jidince al'amuransa Allah ta'ala shine abun bautansa, shine waliyinsa, shine wanda zai jibinci al'amuransa, amma ba zai riki wani ba, wato ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. A cikin suratul zumar, fa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, yanzu wani Allah ne za ku umarce ni in bautawa ya ku jahilai, ya ku wawaye, idan ba bauta ba ga wanda ya halitce ka, ka dale shi ka je kana bauta wani abu daban wanda shi ma halittansa aka yi, kai ne ma ka sassaka shi, kai kake kula da shi, amma ka bar wanda yake kula da kai mahalittinka mai azurta ka ya zama baka bauta masa ba, wato ainihin jahilci a ciki, akwai kuma wauta a cikinsa. Shi yasa masu bautan gumaka da masu bautan mutane da da su yi tsaf su hankalta da su gane cewa ai wa'innan abubuwan bautan masu rauni ne, Allah ta'ala shi ne marinjayi, shi ne wanda baya bukatan komi a wurinka, kai kuma kana bukatan komai a wajensa. Wanda zai cutar, wanda ba zai iya karewa kansa cuta ba, taya zai iya kare maka azabar Allah? Wanda ba zai iya amfanar da kansa ba, taya zai iya amfane ka? To da haka dukkan bayin Allah, Allah ta'ala ne yake jibintan al'amuransu, kuma shi kaɗai ne ya cancanta wato ainihin su bauta masa. Wani yana bautan gunki, sai zo ya samu dila sun yi fitsari akan gunkin daga sama har ƙasa, kuma gunkin bai iya hana dila su hau su yi wasa a kansa ba, bai hana kuma su masa fitsari ba, amma kuma wai gunkin shi ne Allahnsa, shi yake girmamawa, yake darajawa, shi yake ganin zai bashi aljanna. Amma da ya zo ya nitsu ya kwantar da hankalinsa, ya ce kai wannan bai kamata ya zama abun bauta ba, ya ce a rabbun ya bulu salabanu bi ra'sihi laqad zalla man balat alaihi sa'alibu wa law kana rabban kana yamna'u nafsahu wa la khayra fi rabbin na'athul matalibu bari'tu min al asnami fi ard kulliha wa amantu billahi alladhi huwa ghalib. Ya ce yanzu abun bautan ubangiji shine dila za su zo suna fitsari a kansa, ya ce duk wanda dila ya yi fitsari a kansa ya walakanta, ya ce da ya cancanci a bauta masa, wallahi da ba zai bari dila su masa fitsari ba. Ya ce to babu alkhairi ga abun bautan da shi kansa baya iya amfanar da kansa, baya karewa kansa cuta. Ya ce na yi tawaye ga dukkan gumakan duniya gaba ɗaya, na yi imani da Allah ta'ala wanda shi ne marinjayi. Allah ta'ala ba buƙatan komi a wurinka, qul huwallahu ahad Allahu samad, ka ce Allah shi kaɗai ne kuma shi ne abun nufi da buƙatu, sai dai ka nufe shi, ka ɗaga hannu ka roƙe shi don ya biya maka buƙata, amma shi ba a neman komi a wajenka. Ibadan da kake yi kanka kake yi wa, ba shi kake yi wa ba. Da duk mutane za su zama masu tsoron Allah, irin tsoron Allahn Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala ya ce wannan ba zai ƙara min komi a mulkina ba. Ya ce kuma ya ku bayina, da za ku kasance fajirai, irin fajircin wanda ya fi kowa fajirci, kowa zuciyarsa ta zama irin ta shaitan, wannan ba zai rage wa Allah mulki ba. So da haka kenan kuna yi wa kanku ne, duk abin da kai ka yi wa kanka ne, in alkhairi ne to kanka kake yi wa alkhairi, in sharri ne kanka kake jawo sharri. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsahu. Ya ku bayina, ayyukanku ne nake kiyaye muku su, sannan kuma summa uwaffikum iyaha, in cika muku sakamakonsu. Duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah, wanda ya samu kishiyan wannan kuma kar ya zargi kowa sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abin da kar ya zargi kowa sai kansa. Saboda haka kai ka jawo kanka, kai ne kuma abun wato ainihin zai shafa. Saboda haka Allah ta'ala baya buƙatan komi a wurinka. Ma'anar wannan ayan shi ne la attakhizu waliyan illa Allah wahdahu la sharika lahu, ba zan riƙi wani a matsayin waliyi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Fa innahu fatirus samawati wal ard, saboda shi ne ya kirkiri halittar samai da ƙasai, shi ne ma'anar fatirus samawati wal ard, ba wani ne ya yi ya kwaikwaya ba, shi ya kirkiri halittar su ya yi su a haka. To kaga dukkan wanda zai zo ya ruɗe ka ya ce maka ka riƙi wani, shi zai baka aljanna, shi zai kare ka daga wutar jahannama, to yana bata maka lokaci, yana ɗauke ka daga kan tauhidi. In dai tauhidi ne, imani da musulunci irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to Allah ta'ala kawai ake riƙewa duk abin da kake bukata. Alkhairin duniya da lahira Allah ne mai bayarwa, sharrin duniya da lahira Allah ne mai kare mutum, amma wani daban bai isa ya kare ka ba kar a rude ka a ce ka kama wani wali shine zai kubutar da kai a lahira Allah ta'ala bai yi umarni da wannan ba ubangiji subhanahu wataala yace qul in wabannan wa huwa yud'imu wa la yud'am Allah ta'ala shine mai ciyarwa ba a ciyar da shi shine mai bada abinci ba wanda ya ce ba Allah abinci Allah ma ba ya cin abinci Allah shine mai azirtawa kuma ba ya neman wani ya azirta shi arzikin gaba ɗaya na sani ba na wani bane shi yake dumbulowa yake bayarwa kuma ya zo a hadisi kudusi ubangiji ta'ala yake da za ku zo ku haɗu a wuri guda ya ku bayina da mutanenku da aljaninku na farkonku da na ƙarshe duk a zo a haɗu kowa ya roƙe ni buƙatarsa kun san kowa da irin buƙatarsa kowa ya roƙi buƙatarsa kuma in ba wa kowa buƙatarsa ɗin abin da yake so in ya ga dama ka roƙi triliyan gagara ƙirge Allah ta'ala ya baka wancan ma ya roƙa Allah ya bashi wancan ya roƙa Allah ya bashi yace da zan ba ku gaba ɗayanku wannan abin da na ba ku ɗin ba zai rage komai daga arzikina ba sai dai kaman ka sa allura a teku ka fitar da alluran ka duba ka ga tekun ruwan ya rago ko bai rago ba to ko ka tafila ka sa a teku ko trailer ka dinga diba ko tanki tanki tekun zai ji wani abu ne to balle tana ka sa allura ka cire to haka ne taskan Allah ta'ala arzikinsa baya karewa ya ba kullun bayarwa yake yi amma bai talauce ba tunda aka halitta duniyar nan Allah yake bayarwa har yanzu bai talauce ba saboda haka yadullahi mal'ala taghibu hannun Allah a cike yake baya kafewa saboda haka arzikin Allah baya kafewa ka zo yau a ha'ul layli wan nahar yana bayarwa dare da rana amma ba abin da ya tauye a cikin arzikinsa saboda haka Allah shine mai azai ba buƙatan komai baka taimaki Allah da komai ba Allah shine mai taimakonka wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati al-matin Allah ta'ala yace ban halicci mutun da aljan ba sai don su bauta mini to ma fa su sani da nake su bauta mini din ba wai suna taimako na bane su sani cewa bana roƙon su arziki bana neman su azirta ni bana neman su bani abinci Allah ta'ala shine mai azirtawa shine mai ƙarfi shikenan an kare yanzu wani idan kana masa hidima kana masa idan ya baka abinci ko ni zai maka wani abu don shi ma ya fa'idanta da kai to Allah ba buƙatan wata fa'ida a wajen bayinsa shi kadai ne mawadaci wanda baya buƙatan komi a wajen kowa a cikin suratul fadir ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku sani ku ne mabukata izuwa ga Allah Allah kuma shine mawadaci shine abun godiya idan ka nema wajen Allah ka gama in ka nema wajen dan adam ka nemi wajen wanda shi ma mabukati ne shi ma yana da bukata saboda haka ko zai baka ba zai baka wanda zai ishe ka ba kila ba zai baka ba kila ya ji haushinka Allah ta'ala kuma so yake ka roke shi ma ya baka man lam yas'alillah yaghzab alayhi duk wanda baya addu'a baya neman arziki a wajen Allah baya neman bukata a wajen Allah Allah zai fushi da shi dan adam kuma in kana nema nan ne zai fushi da kai sa'alna fa'ataytum fa'unna fa'uttum wa man yaksuru tasa'ala yawman sayus'ali mun roƙa kun ba mun roƙa kun ba duk wanda yayi ta roƙo za a kosa da shi saboda haka ka dauki bukatunka gaba ɗaya ka je ka juye wa Allah shi Allah ba ganin girman sa amma dan adam ko kadan ka je ka juye masa sai ya ji haushinka ko ya baka ma dai ya ji nauyinka ne ya baka kila amma dai ba so yake bayar ba to amma ubangiji ta'ala kuma nema yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da idan bayina sun tambaye ka dangane da ni ka ce a kusa nake su roke ni zan amsa musu ku tambaye ni in ba ubangiji ta'ala ba wa yake neman wai mai roƙonsa ku zo ku roƙa ai kaucewa mai roƙo ake yi to Allah ta'ala nema yake zo a roƙa ya bayar shi yasa ne yace la takhza anna li makhluqin ala dama'in fa inna zaka madarru minka fid din fastarzuqillaha mimma fi khaza'inihi fa inna ma hiya bainal kafi wan nun karka kaskantar da kanka a wajen abokin a wajen abun halitta kana kwadayi kana son ya baka kai kana ganin wai shine ma komai naka kawai kar kai haka wannan zai cutar da addinin ka karemi arziki wajen Allah ta'ala arziki yana tsakani arzikin Allah yana tsakanin kafun da nun ma'anan Allah ya ga daman azaita ka sai ya ce kun kasance arziki wajen Zaid ko Amr ko Bakar ko Khalid kawai sai ka ga yayi kudi wallahi galibin masu kudi galibi wallahi ba su san lokacin da suka yi kudi ba kawai ana tafiya sai suka ankara kawai sai suka gansu masu kudi ka tambaye su kuma ka ji galibin su saboda haka kunfa ya kono ne kawai in Allah ya ce kasance kawai shikenan sai ka zama mai kudi to ka roka wajen Allah wannan me yasa ba za ka roka wajen sa kuma dukkan wanda yake ya bar addu'a ya bar addu'a ba roƙon Allah sai Allah ya jarabe shi da roƙon mutane wannan ka'ida ne amma in kana roƙon Allah kana addu'a kuma to sai Allah ya wadata ka kuma mutane ne za su baka watakila amma kuma arzikin ne Allah yake biyo da shi ta hannunsu yake biyo da shi ta hannunsu so da haka sai su roƙa sai Allah ta'ala kuma sai ya biyo da arzikin ta wani wani Allah ne suke roƙo in kuma kace kai baka dogara ga Allah ba wani ne to sai Allah ya barka da wancan kuma ba zai iya maka ba ko babanka ne wallahi ko danka ne ba zai iya ba yau da gobe to ubangiji ta'ala shine mai yi shi yasa anan Allah ta'ala yace wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shine mai bayarwa ba a bashi shine mai azirtawa ba a azirta shi to da haka shine mai komai kuma bukata ne zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ba bukatan komai a wajenku Allah ganiyun ne anka wa an mawdaci ne ba bukatan komai shine rabbul alamin قل كجاء موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أكون أول من أسلم نفهم أمرتني نزمني نفركم مسلمي فركو ها سو إن دا أشي بمسلم تبص يزوجنا كيرا متاني إزواج مسلم تذاكر باني بذاكر بابا ماذا سمع سندي دا أكما سواهي سندي سلم أيميك ويا كني فركم مسلمي أتكن الأمة تا تنيتي أكو متاني كزوكم مسلم تا يا قومي أسلموا ko musulunta to inda bai musulunta ba sai a ce ah to kai ka fara mana kai ka fara wa ghayru taqin ya'muru an-nasa bit-tuqa dabibun yudawi ghayrahu wa hasadin aya ayyuhar rajulu al-muallimu ghayrahu halali nafsika kana dhatta alimu tasifu ad-dawaa lizistiqami wa zibana kayma yasihha bihi wa anta saqimu fabda bi nafsika wanhaha an ghayyiha fa idhan tahad anhu wa anta hakim to da haka ka fara da kanka ka fara da kanka baka da tsoron Allah ka ce mutane ku ji tsoron Allah ai kaga ba za ka karba ba ka fara da kanka ka koya wa kanka kafin wani to da manzo sama da yazo ya ce mutane su musulunta shi bai musulunta ba sai da bara karbi addinin ba ke yasa shine farkon musulmi a wannan al'umma ai shi bai yi wata wata ba ana masa wahayi kawai shikenan ya karba ana masa wahayi ya karba to kai ma idan an kira ka kai ka amsa ka mika wa Allah ta'ala wuya to wannan malume suka ce shine farkon musulmi a wannan al'umma amma kafin sa akwai annabawan da akai dukkanin su sun mika wa Allah wuya su ma musulmi ne lokacin ba halitti manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar da yan bid'a suna cewa wai manzon sama wai yafi malaika jibrilu shekaru wai tuntunin yana nan tuntunin shine farkon halitta wai ba haifi mutum ba wai kuma shine farko ba ya fi kakan kakansa ba kuma a ce wai shine farko kai ka taba gani haka kaman fa ka duba da da uba ne ka ce dan nan yafi uban dan yafi uban zuwa ya riga uban zuwa duniya ka duba baban mutun da dan sa ka ce dan ne ya fara zuwa duniya kafin baban wai zai yadda da wannan in ka ce manzo Allah sama ya riga annabi adamu zuwa duniya to ka ce manzo sama ya riga baban sa zuwa duniya domin annabi adamu baban sa ne shine abul bashar baban mutane gabaɗaya kaga wannan hankali bai dauka ba to annabawan da suka zo dukkanin su sun musulunta kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya to amma wannan ba na kasu ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin ba halitte shi ba to da haka da yazo kuma aka yi masa wahayi sai zama shine shugaban annabawan gaba daya a cikin suratul baqara ubangiji ta'ala yayi hakaito mana فدين النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله تعالى قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين وبنجي تعالى yace wa annabi ibrahim ka musulunta ka mika wuya sai yace na mika wuya ga ubangijin talikai annabi Ibrahim ya zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan annabi Yusuf yana cewa tawaffani musliman wa alhiqni bi salih ya Allah ka dauke ni na ina musulmi ka riskar da ni da mutanen kirki annabi Yusuf ya riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa duniya haka nan a cikin suratul zariyat dangane da annabi Lut alaihi salatu wasalam sai yace fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin da aka aika mala'ika jibiru da Mika'il da Israfil su je su halakar da alƙariyan Sadum alƙariyan annabi Lut suka ce mu fa gida ɗaya kawai muka samu na musulmai shine gida annabi Lut a sai sun musulunta su ma kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa malamin tafsiri suka fassara anan cewa inni umirtu an akuna awwalal muslimin ay min ummati ko fi hadhihi al-umma an umurce ni na zama farkon musulmi a cikin wannan al'umma qul inni umirtu an akuna awwala man aslam ka gaya musu ya suna an umurce ni ya zama ni ne farkon wanda ya musulunta ya miƙa wuya ma'ana shine farkon musulmi a cikin al'umma manzon Allah a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kafin babu incin al'ummatai da suka gabata ba sannan wala takunanna minal mushrikin kuma an umurce ni an ce mini karka kuskura ka zama mushriki karka zama mai shirka har annabawan Allah ana musu kashedi akan shirka Allah ta'ala da ya ambace su ya faɗi issoshin su yace walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'malu da da su yi shirka da duk abin da suke aikatawa da ya rushe haka nan manzo sama yace la in ashrakta la yahbatanna amaluka idan ka yi shirka aikin ka zai rushe alaira zaka zama cikin masu asara saboda haka har annaba ana musu gargadin kada su yi shirka kar su hada Allah bautan Allah da bautan wani to amma kuma anan yanzu idan ka zo wanda kana wazi kana magana kan shirka da bid'a shikenan sai a ce maka me neman fitina ne sai a ce fitina kake son ka tara kuma annaban Allah sun yaki shirka sun yaki bid'o'i to duk wanda baya son ayi wa'azi akan shirka ko akan bid'a to shi bai dauki shirkan da bid'an wani abu bane yana yin su ne amma in baka yi me zai dame ka idan an ce Allah ya tsine wa barawo kai kuma baka sata dole hankalin ka zai tashi bare tashi ba kwata kwata amma in kana dan tabawa kadan kadan sai ka jirin ka ya baci to lokacin da ake magana wa'azi akan shirka kaga wani baya so to yana dan tabawa ne in ana magana kan bid'a mutum yana ji kamar ana soka masa masilla ko wuka to yana bid'a ne a cikin bid'a ne dumudum amma in ba dan bid'a bane yanzu ahlus sunna ka zo kana ragargazar bid'a dariya kawai zai dinga yi domin bai baya kusantan bid'an ma kwata kwata saboda haka mu gyara halayenmu mu yi imani mu gyara imaninmu ubangiji subhanahu wataala ya ce kar mutum ya kuskure ya zama wato daga cikin masu yin shirka saboda shirka shine babban zalunci a bayan ƙasa duk wani azzalimi to ba mushriki ne don zaluntan Allah ta'ala yake bai ba wa Allah haƙƙinsa ba inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba kuma shirka abu ne da in ka mutu zai sa ka a wutar jahannama kuma har abadan abada ba za ka fita ba innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansa duk wanda yake wa Allah shirka Allah ya haramta masa aljanna kuma bai zai shiga makomarsa wuta saboda haka shirka shine duniya shaykhul islam Muhammad bin Abdul Wahhab yana cewa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'zamu ma naha anhu shirk mafi girman abin da Allah yake ai shine tauhid mafi girman abin da Allah ya hana shi ne shirka to ka nisanci shirka ibnu kai yana cewa fashirku fahzarhu fashirkun zahirun zal ismu laysa ittikhazu nidd lirrahmani ayyan kana min hajarin aw al-insan yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbati ad-dayyan yace shirka kai kafa da shirka kai kafa da shirka shirka na zahiri shine ka riki wani abu daban ba Allah ba a matsayin abun bautanka ko mutum ne ko dutse ne ko ma wani irin abu ne ya zama kana roƙonsa ya biya maka bukata ka yi wa Allah ta'ala shirka ko kana sonsa irin son da ake wa Allah ko kuma kana tsoronsa irin tsoron da ake wa Allah ko kana tamani rahmarka a wajensa ba wurin Allah ba to ka zo ka shiga wuta har abadan abada ba za ka fita ba karka yi doni yanzu yana tsora maka wani mutum ya sa ka ji kana son sa fiye da yadda kake son Allah in kai aka kai wa Allah ta'ala wato shirka ka ji tsoron wannan sai Allah ta'ala ya ce qul
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك المبين
بنجي تعالى هنا أقول كجاء مصر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إنني تبذ أخاف إن أتورن عذاب يوم عظيم عذاب وترانا مجرما إن عصيت ربي إذن سبع وبنجدين من ذا الله سأسمى إن أتورن تاشن القيامة إذن يسبع وألا إنا ذي شقا إنا ذي شقا إذن كسبع وألا إنا ذاك شقا كان دوة الدنيا بدنيا ألا ما kana da wata lahiran ba ta Allah ba babu inda zaka shiga sama da ƙasa ranar alkiyama ne za a tara mutane gaba daya na farkon su da na ƙarshen su a farfaji alkiyama sannan a sa mala'iku su kewaye su waja rabbuka wal malaku saffan saffa in an ce mala'ika fa karkararo wai kaman soja ya wuce nan jiya mun yi bayani a tafsirin mu ƴan adam ba su isa su ga mala'ika ba baka isa ka ga mala'ika ba to da ka mala'ika yafi karfin ka ganshi sai dai idan Allah ta'ala ya sa ya dawo a suran dan adam sannan sai ka ganshi idan Allah ya kaddara maka zaka gani kamar yanda sabon manzo sun suka ga mala'ika jiru a suran dan adam to za a zo da mala'ikun a suran su yin ya za a yi hisabi kuma kowa mai laifi ne hatta annaba a tsore suke a wannan ranan a tsore suke kai ka sani kai mai laifi ne amma za a zo a kewaye ka a kewaye ko ta ina sai Allah ta'ala ya ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdari samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sulta ya ku mutane da aljani idan akwai wanda zai iya gudu yau ko ya shiga sama ya je ya fada ya buya a cikin sama ko ya tsaga kasa ya shiga ya je ya buya a cikin kasa don Allah in akwai wanda zai iya yin haka yayi idan akwai wanda zai iya gudu ya gudu babu wanda zai iya wane mutum so ko ana aka kama ka kai fashi da makami aka kewaye ka da yan sanda da sojoji aka ce ka gudu ina zaka gudu ba inda zaka je balle an kewaye ka da mala'iku so saboda haka babu wanda ya ce ku gucewa Allah ta'ala so tunda haka ne duk mutum dan adam ya ji tsoron Allah ya ji tsoron sabawa Allah ta'ala saboda akwai rana mai girma da take zuwa nan gaba tana nan tana zuwa ranar kiyama rana ce mai girma kisa Allah ta'ala ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin sa ita ce ranar alkiyama ubangiji ta'ala a cikin suratul taqafif yace wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawm yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin azabar Allah ta tabbata ga masu tauye mutu wanda idan za su auna wajen mutane za su cika har ma yafi yanda ake bukata idan za su sayar kuma sai su tauye ba za su cika mudun ba Allah ta'ala ya ce waɗannan ba sa tammanin za a tashe su ranar alkiyama ne rana mai girma ranar da mutane za su tsaya a gaban Allah ta'ala ba sa tammanin haka Abdullahi bin Umar da ya karanta wannan ayan ya fashe da kuka saboda haka wannan ranar rana ce mai girma yawmin azim yawm yaqumu an-nasu li rabbil alamin masu tauye mudo ba sune masu sabon Allah ba qul inni akhafu in asaitu rabbi tauye mudo su ji tsoron Allah yanzu fa mudun yana da yawa masu sai da mai ma suna tauye mudo wasun su domin tauye mudo tauye sikeli shi ma mudo ne kazo ba mutum lita 10 ya ba kudin lita 10 sai lita 8 ne ko lita 9 ka daure ka sa injin yana gudu ba ya ba da man yana gudun da yake yafi ba da man da yake to wannan shi ma tauye mudu ne ko kai wani sikeli kana sai da nama ko kana sai da wani abu da ake gudawa a sikeli sai zama sikelin baya gudu zai ba da 10 amma kuma 9 ya bar ko 8 to mutum ya ji tsoron Allah ka daidaita litanka ka daidaita sikelinka ka daidaita kwanon awunka ka auna da irin kwanon awun da ake auna ka sayar da irin kwanon awun da ake sayarwa sannan kuma karka cika ya wuce gona da iri ka hada da hannu in zaka auna kar kuma ka karkata ya zube ka auna mutum kwano uku bai wuce kwano biyu da rabi ba idan kai haka ka zaka hadu da azabar Allah shine wailun wailun din wadin fi jahannama law suyirat bihi jibalu dunya ladhaban min harriha wani kori ne a wutar jahannama da za a sa duwatsun duniya gaba daya da za su narke saboda kokunan wannan dutsen a ciki za a jefa mai tauye mutu ko mai tauye sikeli ko mai tauye lita gara ka kara farashi ka kara riba yafi maka alheri akan ka rige mutum ya saya ya san nawa ya sayi litan ya san nawa ya sayi kowane kilo ya san nawa ya sayi kowane mudu ka ci riba mai yawa yafi akan ka rige ya zama kana aunawa ba cikakke ba in kai haka zaka hadu da Allah ta'ala zaka shiga cikin azaban Allah kuma sai ka biya mai haƙi haƙin sa manzon Allah ya tsama aka ce ya fada wa mutane shi fa yana tsoron wannan rana ta alkiyama rana mai girma in ya saba wa ubangijinsa rana ne da take sa yaro ya furfura yaro karami saboda birkici da tashin hankali sai furfura ta feso masa sai sa ubangiji ta Allah ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba wai ya za ku kare kanku daga azabar Allah daga azaban wata rana da take sa mutane su zama masu furfura take sa yara su zama masu furfura idan kun kafurce wa Allah idan ka kafurce wa Allah zaka kare kanka daga wannan ranan wanda yaro ma da bai da laifi zai birkita har sai yayi furfura balle tana mutum wanda yake baligi to taya zaka kare kanka daga wannan azaba to da haka wannan ranan rana ce mai girma ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku girgizan alkiyama abu ne babba ranan da za ga mutane su a cikin maye kuma ba su sha abun maye ba ranan da mai shayarwa za ta jefar da abun shayarwanta ta jefar da danta yana cikin shan nono mai ciki za ta haihu lokacin haihuwan bai yi ba saboda azabar Allah saboda haka ku ji tsoron wannan ranan sai Allah ta'ala ya ce man yusraf anhu yawma idhin faqad rahima wa zalika alfawzul mubin man yusraf anhu yawma da shi gabarin azabar Allah a wannan rana ta alkiyama sai zama shi kai na cikin aminci ba cikin azaba faqar rahima hakika Allah ya masa rahama Allah ya masa jin kai wa zalika alfawzul mubin wannan shine wato rebo wanda yake mabayyani a ranar alkiyama ba a azabtar da shi ba baya cikin azabar Allah to wannan ya samu babban rabo kuma Allah ta'ala ya ji tausayin sa ya masa wato ya masa rahama to ya zaka yi ka samu wannan rahaman shine ka zama mumini ka zama mai imani ka zama mai imani cikakken imani ka ji tsoron Allah to Allah zai gusar da kai zai juyar da kai ba za ma kaga wannan azaban ba kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce allazina amanu abunan allazina amanu wa lan yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani ba su cudanya imanin su da shirka ba wadannan suna da aminci ranar alkiyama kuma sune shiryayyu a nan duniya babu tsoro babu fargaba babu tashin hankali a wannan ranar to shi yasa nan Allah ta'ala yake cewa duk wanda aka juyar da shi bai fada cikin azaba ba ranar alkiyama to Allah ta'ala ya tausaya masa ya masa rahama kuma wannan shine rabo wanda yake mai girma ubangiji ta'ala yana fada a suratu ali imran yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur Allah ta'ala yace kowane mai rai zai dandani mutuwa ana cika muku sakamakon ayyukan Qur'anin al-qiyamati in kai mai duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna to ko shakka babu wannan ya samu babban rabo saboda haka babban rabo shine a lahira kaga ka tafi aljanna kaga cewa baka shiga wutar jahannama ba to shine ka zama mai rabo amma duk abun da zaka yi a nan duniya duk abun da aka maka to da saura duk ni'iman da aka maka sai ka je lahira ka ganka wato ainihin aljanna kafin wato ka zama wato ainihin mai babban rabo sai Allah ta'ala ce wa in yamsaka Allahu bi dhurri
wa in yamsaka الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
Ubangiji ta'ala ce wa in yamsaska Allahu bi durrin, idan Allah ta'ala ya shafe ka da wani ciwo ko wani cutarwa, kama Allah ta'ala ya jarrabe ka da wato jinya shine rashin lafiya, ko ya jarrabe ka da talauci mai tsanani ko tsoro ko to, idan ya jarrabe ka da wannan fala kashifa lahu illahu, ba mai yayi maka wannan sai Allah, shi kaje ne zai iya yayi maka. Karkaje ka bi boka maka, karkaje ka bi ɗan tsubbu ko wasu mutane ka ɗauka wani zai iya maka, ba wanda zai iya maka sai Allah, ba wani wanda yake da magani da zai yayi maka wannan ciwon ko talauci ko ta fitina sai Ubangiji subhanahu wataala. Wa in yamsaska bi khairin, in kuma ya shafe ka da alkhairi, wato ya nufin zai azirta ka ko zai baka lafiya ko kuma wata ni'ima daga cikin ni'imomi, fa huwa ala kulli shay'in qadir, shi mai iko ne akan komai, babu wanda ya isa kuma ya hana a baka wato ainihin wannan ni'ima din. Wato Allah ta'ala shi ne mai kaddara alkhairi kuma shi ne mai kaddara sharri, shi ne al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa. Kuma in ya jarrabe ka da sharri, ba wanda zai yayi maka sai Allah. Idan ya jarrabe ka da ni'ima, ba wanda ya sai dauke maka wannan ni'iman. Allah ta'ala shi ne mai yin komai, wato Allah ta'ala ba mai bibiyan hukuncinsa. Amma a nan duniya wani zai iya maka wani abu, ai ta bibiya ai ta bibiya, Allah la mu'aqibali hukumi. A cikin suratul fadir Ubangiji ta'ala ya ce ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd, abinda Allah ta'ala ya bude wa bayinsa na rahama, ba wanda ya sai rike. In Allah ya koro arziki, akwai wanda ya sai rike? Allah ya kaddara zakai arziki, wallahi duk hasadan mutum bai isa ba, duk zagon kasan mutum bai isa ba, sai ka zama mai arziki. Allah ya kaddara maka zaka samu ilimi ka zama malami, ba wanda ya isa ya hana. Allah ya kaddara maka lafiya, ba wanda ya isa ya hana. Ya kaddara maka walwala da kwanciyar hankali, ba wanda ya isa ya hana. Sannan kuma idan ya rike rahamar kuma ya zama jarraba ka zai da talauci da cuta, ba wanda ya isa kuma ya mai da wannan abu, ba wanda ya isa ya baka. In ya rike rahamar, ba wanda ya isa ya baka. Ubangiji subhanahu wataala shine mai bayarwa. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari da Muslim, daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi bayan sallah, ina cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u zal jaddi minka jadd, ya Allah babu mai hana abun da ka bayar. Idan ka bayar, ba wanda ya isa ya hana, kuma babu wanda ya isa ba da abun da ka hana. In Allah ya baka, an baka, in bai baka ba kuma an hana ka, turan gini turan zani, ba wanda ya isa. Sannan kuma duk wani mai ɗaukaka ko mai dukiya, dukiyarsa ba za ta masa amfani ta hana Allah ta'ala ya kama shi ba, saboda yau malayan fa'u malin wala banu illa man asallaha bi qalbin sa, ƴaƴanka da dukiyanka da wata alfurmanka da wata ɗaukakanka bai zai hana Allah ya azabtar da kai ba in baka masa biyayya ba. Saboda haka shine mai bayarwa, shine mai hanawa. Saboda haka ba wanda ya isa baka sai Allah, ba wanda ya isa hana ka kuma sai Allah. Ma'anan wannan in kun fahimta, idan an baka Allah ne ya kaddara a baka, idan an hana ka Allah ne bai kaddara ba, shi yasa ba a baka ba, aka hana ka, shikenan ka huta fa. In ka sa wannan a ranka, baka da matsala, baka da kura, baka da rikici ma da jama'a, kawai Allah ne bai yi ba, shikenan. Kuma in kana da shi din bai zai amfane ka ba sai Allah ya kaddara zai amfane ka. Mutum nawa ne suke da arziki ba sa moran arzikin nasu, suna cikin wahala da buni, suna bautawa kuɗi. Akwai masu bautawa dukiya, suna da ita a hannunsu amma bauta mata suke, wahala kawai suke sha. To Allah bai kaddara musu amfanuwa da dukiyar bane, kuma ba za su taba amfana da ita ba. Ka dogara ga Allah subhanahu wataala, kamar da lamarin kai zuwa ga Allah. Allah shine mai jibintan ayyukan bayinsa, shine mai yaye masifu, shine kuma mai ni'imta bayinsa. Ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naga kaman muna ɗan